العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك أرغو ديك الله سبحانه وتعالى cikin ikon sa rayuwar mu ta saki iso wannan rana ta litinin yau uku ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 18 ga watan 9 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba insha Allah darasan mu a cikin wannan littafi na tazkiyatun nufus muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa muna cikin alamatu maradil qalbi wa sihhatihi alamomin da suke nuna cewa zuciya ko dai mara lafiya ce ko zuciya mai lafiya ne an ambata mana wasu daga cikin alamomi da idan bawa ya samu kansa ciki ya samu zuciyarsa irin wannan yanayi wannan zuciya ba ta da lafiya sai ai kokarin neman magani wajen watan karatun alqur'ani amfani da alqur'ani da azkar da bibiyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tamassuki da ita mallan ya fara mutu akayin alamatu sihhatil qalb mun je yana daga cikin alamomi na cewa zuciya tana da lafiya mutun ya zan ya guje ma duniya mutun ya zan ya sauka a lahira ita ce masaukin sa ma'ana ba ana nufi mutun ya kashe kansa ko ya ruhubananci irin yadda ake magabata baya can suke yi a zamanin banu isra'ila ba mutun ya daina sana'a ya bar cikin mutane ba haka ake nufi ba dukkan abin da zai na rayuwarsa da zai gudanar kasuwanci ne da dukkan sauran mu'amaloli to zai dinga yin su ne bisa dacewa da shari'a kuma domin neman abin da Allah subhanahu wata'ala yayi tanadin sa a alkiyama na lada bisa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Bukhari ya kawo kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabil kaza cikin dunya tamkar bako ne da yazo zai wuce ko kuma dan hanya da ya tsaya dan bukata shi ma ya ci gaba da tafiyarsa to mallai yace min alamati sihhatihi wa min alamati sihhatil qalbi annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah yana daga cikin alama da ake ganewa zuciya tana da lafiya wato ita wannan zuciya ta zan ba ta gushewa tana yin bulala a ne zuciyar wato duk lokacin da yake so ya aikata wani abu zuciyar za ta ce masa kada ka aikata kaza kaza din nan ba zai zo maka da sakamako mai kyau a wajen Allah ba daure shine alama cewa zuciya tana da lafiya wato annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah hatta ya karkata ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wa yakhbata ilayhi na an ce wa yakhbata babu wannan fa wannan wa yakhbata ilayhi wato abin nan ya zame kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala shine at-tadarru wa yata'allaqa bihi ta'alluq al-muhibb al-muttar ila mahbubi kuma zuciyar hatta ta sanya ba wannan
bayan ya karkata zuwa ga Allah, ya kankan da kai ga Allah, kuma ya zanya damfara da Ubangijinsa, irin damfarar bawa mai tsananin bukata zuwa ga wanda yake kauna. Wato damfara na irin bawa wanda yake al-muttar, yana da tsananin bukata. Sai bawa ya samu zuciyarsa akan irin wannan yanayi, wato bukatuwarsa, bukatarsa kullum a wajen Allah take. Baya karkatar da bukatarsa zuwa ga wasu makhadukai. A nan ba ana nufi cewa an hana mutum ya ce wane mai komin kaza, ko wane bani kaza, ko makamantan irin wannan na ta'awuni ba. A'a, abinda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake iya yi, ba shi da lafiya, ba wanda ya isa ya ba shi lafiya, ko likita. Yana cikin damuwa, ba wanda ya isa ya kauda masa wannan damuwa sai Allah. Yana cikin rashi, ba wanda ya isa ya arzuta shi sai Allah. Duk wata bukatarsa yana mika ta zuwa ga Allah cikin abin da ba wanda ya isa ya aiwatar sai Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka nan fa yastaghni bi hubbihi an hubbi ma siwahu. A bisa wannan sai bawa ya zanya wadata, bisa ƙaunar da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya ji ya wadata da ƙaunar da zai ma duk wanda ya wannan ci Allah. Wato duk wanda zai so ma, ai mun ji a baya, soyayyarsa tana kasancewa ne bisa son Allah, ƙiyayyarsa tana kasancewa ne bisa ƙin Allah. To idan bawa zuciyarsa ta zalla ƙiyayya, son da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala zai wadatar da shi daga ƙaunar da zai ma wanin Allah. Mana duk wanda ma zai so, to ya so shi ne a ƙarƙashin son Allah. Kenan da mutum zai zamanto baya son Allah, ya yi fito na fito da dokar Allah, ya yi baran-baran da koyarwar Alƙur'ani da ta hadisi, duk irin matsayin da mutum yake da shi a duniya, shi wannan bawan da yake da lafiyayyar zuciya ba zai kaunace shi ba. Ko da kowancen a zahiri zai iya cutar da shi, ko da kowancen a zahiri zai iya amfanar da shi irin amfanin duniya, amma ba zai so shi ba, saboda me? Baya san Allah, baya san manzon Allah. An fahimci wannan? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al imana wa ayyadahum bi ruhin min. To kaga wannan su ne waɗanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu, ma'ana zuciyar tasu ta zamanto lafiyayyar zuciya kenan. Shine fa yastaghni bi hubbihi an hubbi ma siwahu, sai ya zanya wadatu bisa ƙaunar da yake ma Allah, gabaran ƙaunar duk wanda ya wananci Allah. Wa bi dhikrihi an dhikri ma siwahu, wannan hadin ita ma a cire ta, ba ta nan. Wa bi dhikrihi kuma zai zamanto ya wadatu da ambaton Allah, an dhikri ma siwahu, gabaran ambaton duk wanda ya wananci Allah. Ambaton Allah shi kadai ne wadatar da shi, don haka ba zai ambaci wani Allah ba, ba zai fadi ya ce shehu da bello ba, ba zai je gaban hoton wani makhluki daga cikin makhlukai ya duka ya masa sujuda kuma yana roƙonsa akan ya masa wani abu ba. Ambaton Allah ya wadatar da shi daga ambaton kowa. Shi yasa kafin lokacin da zai fada cikin wata musiba, da Allah ya alƙawarin zai jarraba bayi, sai ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun. Kaga waɗanda suke ambaton Allah kadai, a lokacin da suka fada musibu suke neman agajin Ubangiji, sabanin agaji ko kuma taimakon wani Allah wanda ba zai iya ba, to waɗannan su ne wanda Allah ta'ala ya shiryar da su. Wa bi khidmatihi an khidmati ma siwahu, kuma yana wadatuwa bisa hidimar da zai ma Ubangiji, ya wadatu daga duk wata hidima da za a yi ma wani Allah. Wato ba zai bauta ma wani Allah ba, bautar Allah ta wadatar masa. Wannan yana daga cikin alama na zuciya wacce take lafiyayya. Kenan zuciyar da ta zamba a bisa haka ba, to zuciya ce wacce take imma dai mara lafiya, ko zuciya matacciya. ومن علامات صحة القلب يانا دغا cikin alamomi na lafiyar zuciya annahu idha fatahu wirduhu aw ta'atun min at-ta'at wajada li dhalika alaman a'zama min ta'allumi al-haris bi fawati malihi wa faqadihi yana daga cikin alamomi na lafiyar zuciya annahu cewa shi mai zuciyar idza fatahu wirduhu idan wani abin da ya saba yi na ibada na nafila na tadawwu'i imma nawafil ko na karatun alqur'ani wanda ya muwazaba akan sa kun san ce khairu a'mali indallahi adwamuha wa in qalla mafificin ayyuka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda aka dawwama akan sa koda kadan ne haka hadisin annabi ya ambata to don haka shi baya san bari duk lokacin da ya saba yin wata ibada ta nafila to baya san ya bar wannan ibada din to alama na zuciya wacce take mai lafiya idan irin wannan wurdin nasa mana abin da yake aiwatarwa na nafila ko yake aiwatarwa na wani karatun alqur'ani aw da'atun min da'ati ko wata biyayya da yake mu Allah daga cikin nau'o'in biyayya misali akwai wata sadaka da ya saba yana yi misali kamar a ce ya saba duk lokacin da yaje ranar juma'a sai ya bada sadaka domin taimakon addini ko kuma ya saba duk lokacin da yaje ci kasuwa sai ya ciro wani abu a cikin abin din kasuwar tasa yayi sadaka da shi a miskinai mafalan ya saba ya dabi'antu da haka to irin wannan bawa wanda yake da zuciya mai kyau shine wanda idan irin waɗannan ayyukan suka kubce masa bai samu yayi ba wani dalili yasa bai yi wannan tadawwu'in nasa da ya saba ba nafulfuli ne ya saba yi sai bai yi ba wani dalili ya hana shi ya saba yin masalan sallar ta walaha sai wani abu ya shagaltar da shi bai samu ya sallar walahan nan ba to wajada li zalika alaman yakan ji zogi yakan ji radadi a dalilin kubcewar wannan ibadar a azama radadin kuma da yafi tsanani min ta'allumil harisi daga radadin da mai tsananin kwadayin duniya ai alharisi ala duniya kenan irin kwadayin da mai wato radadin da mai tsananin kwadayin duniya yake ji bi kwati malihi wa faqadihi a lokacin da ya rasa dukiyar sai asararta wanda ya rasa dukiya yana tsananin san duniya sai ya rasa duniya ya kake gani misali yanzu a ce mutumin da kawai shi soke sai ya ci zabe misali ya kake ga wanda ya takara idan an kada shi a takara yake ya dangana daga irin tsananin san da yake ma duniyar wani yana san ta sama da wani to wanda yake tsananin san ta sai ya rasa ta ya kake ga hankalin sai yake zama sai dugunzu mai ji zafi ya jira dadi ko mutumin da yake da tsananin san dukiya kuma dukiyar ta so ma samuwa kuma sai asara ta zo sai ta fadi ya kake ga hankalin sai yake tashi to shi wanda yake da lafiyayyen zuciya salihin bawa mai lafiyayyen zuciya shine wanda ibadar da ya muwazaba akai ya saba yin ta yau da gobe sai ta kubce bai samu yayi ta ba yakan ji zafi na kubcewar wannan ibada sama da yadda wancan zai ji zafi na rasa duniya da yayi amma lokacin da mutum ya saba yin ibada kuma wata rana sai bai yi ta ba kuma bai ji komai ba to alama ne na cewa akwai matsala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koyarwarsa idan ya tsayo a kayan wata ibada to yakan dawwama a kanta wata nafila da yake yi ba ta annabi baya so ta kubce masa kuma yakan dawwama kuma haka sahabbansa su ma suke yi wa min alamati sihhati yana daga cikin alamomi na zuciya wacce take mai lafiya ingantacciyar zuciya annahu yashtaqu ila alkhidmati kama yashtaqu alja'i'u ila at'ami washarab yana da tsananin kewa yaga yayi dawainiya a addinin Allah yana da tsananin kewa yaga yayi hidima don daukaka addinin Allah kama yashtaqul ja'i'u ila ta'ami wa sharab, kaman yadda mai tsananin yunwa yake da kewar abinci yake da kewar abin sha. Mai jin yunwa yana kewar abinci ko yana kewar abin sha, yunwa ta ishe shi da kishirwa, yana kewar abinci da abin sha. To wanda ya zan mai lafiyayyen zuciya, kewarsa na yaga ya bada gudunmawa a addinin Allah, kowace irin gudunmawa ne, gudunmawa ta dukiya, gudunmawa ta shawarwari yaga an samu ci gaban addini, gudunmawa na yaga ya kare mutuncin addinin, gudunmawa yaga ya tsara martabar ƴan uwansa musulmi, kullum yana da tsananin kewa yaga da ya bada gudunmawa dan addinin Allah ya samu nagarta, ya san ta goma shi, ya san daukaka. To irin wannan kewar da yake yi ta ma wuce kewar da mai abinci da abin sha yake yi. To wannan alama ce idan mutum yake wannan munzali, alama ce na cewa zuciyarsa tana da lafiya. Amma lokacin da mutum yazan yana da la'ubali akan hidimar addini, addini ya ci gaba ko kar ci gaba ba matsalarsa bane, to wannan alama ne cewa zuciya tana da matsala. Qala Yahya ibn Mu'az, Yahya ibn Mu'az cikin magabata yake cewa man surwa bi khidmati Allahi surwat al-ashiya'u kulluha bi khidmatihi wa man qarwat 'aynuhu billahi qarwat 'uyunu kulli ahadin bin nazar ilayhi. Yace wanda yake farin ciki man surwa bi khidmati Allah, wanda yake jin nishadi yake jin farin ciki a yayin da ya dawainiya a addini, sai zuciyarsa take jin dadi ya bada gudunmawa a addini, ko da karfinsa, ko da shawararsa, ko da ikonsa, ko da dukiyarsa, ko da iliminsa. To duk wanda ya zan haka, surwatul ashiya'u kulluha bi khidmatihi, dukkan al'amura da ka sani, dukkan wasu ababe daga halitta na Ubangiji ta'ala, su ma Allah zai kimsa musu su dinga farin ciki wajen yi masa dawainiya. Mun gane ko? Allah zai kimsa musu ma su dinga farin ciki wajen masa dawainiya. Wa man qarwat 'aynuhu billah, wanda zuciyarsa take samun nutsuwa game da addinin Allah. Qarwatul 'ayn wato shine sanyin zuciya, sanyin idanu, wato farin ciki kenan. To duk wanda zuciyarsa take farin ciki game da addinin Allah, al'amarin addini yana faranta masa. Qarwat uyunu kulli ahadin bin nazar ilayhi, to idanun kowane abu na halitta sai Allah ta'ala ya sanya masa kaburi, su ma za su dinga farin ciki wajen ganinsa. Ai haka lamarin yake ko? Sai kaga mutumin Allah kowa yana san ganinsa. Amma wanda yake a sharari ba kowa yake san ganinsa ba, daga an gani sai a ɗauke ido. Wanda ya zamanto yana bin Allah subhanahu wa ta'ala, yake munzalin da Allah ya farin ciki da shi, sai Allah ya sanya masa kabuli a sama. Halittun sama mala'ikun Allah sai su nan suna ƙaunarsa. Wato Allah zai kaunace shi, idan Allah ya kaunace shi sai ya sanya mala'ikunsa su kaunace shi, kuma sai ya sanya masa kabuli a nan duniya ma, mutanen duniya ma sai su kaunace shi. Haka lamarin yake. Wa min alamati sihhatihi an yakuna hammuhu wahida wa an yakuna fillahi yani fi ta'atillah. Yana daga cikin alama na nagartar zuciya mai lafiya, an yakuna hammuhu wahida, ya zamanto manufarsa guda ɗaya ce, rayuwarsa baki ɗaya shi manufarsa ɗaya ce, a neman ilimin addini manufarsa ɗaya ce, a kasuwarsa ita ce dai manufar, a aikin gwamnatinsa wannan ce dai, a mu'amalar da zai da mutane itan ne dai, a mulkinsa da zai ita ce, aurensa da zai ita ce, zamantakewarsa cikin al'umma wannan ce dai manufar, ya zamanto shi manufarsa guda ɗaya ce tak, wacce ce an yakuna fillahi, manufar ta zamanto manufa ce ta Allah. Ma'ana idan aikin gwamnati zai yi, yana yi ne bisa abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni, domin kare mutuncin kansa da kare mutuncin addini da yin abin da ya dace da tsara amana. Idan kasuwanci zai yana yi ne ba dan yin alfahari ba, a dan ya samu kasbi ne na halal, ya tsara mutuncin iyalansa ya kuma yi alkhairi na abin da Allah ya bashi, in ya kai munzalin zakka ya fidda haƙƙin Allah, ya tsare abin da Allah ya ce a tsare a cikin dukiya dan ya sami tsira a kiyama, mu'amalarsa haka, dukkan al'amuransa ya zamanto manufarta sa hadafin nasa guda ɗaya ne. Shine hadafi ne wato an ya kuna fillahi anifi da'atillahi, wajen biyayya ne ga Allah, ma'ana zai sarrafa da rayuwarsa baki ɗaya kayan wannan manufar guda ɗaya, ba zai aiwatar da ita don wani garabi daban ba, ba zai samu dukiya don alfahari ba, ba zai samu ilimi don alfahari ba, ba zai samu dukiya ya ki bada abin da Allah ya ce ba, ba zai samu ilimi ya ki yin aiki da shi ba, ba zai samu mulki ya yi zalunci ba. To duka sai zamanto rayuwarsa ya juyar da ita bisa wannan manufa, to zuciyar da ta zamanto tana kirda don wannan kuma tana bibiya akan haka, alama ita ce zuciya lafiyayya da Allah ya ce za ta ku'uta a ranar alkiyama, illa man atallaha bi kalbin salim, ai kalbin sahih. Wa min alamati sihhatihi, yana daga cikin alamomi na lafiyar zuciya, an yakuna ashahu bi waqatihi an yadhhaba da'ian min ashaddin nasi shuhhan bi malihi, wato ya kasance yana da tsananin koro na lokacinsa, abinda aka ce kana da koransa zaka sake shi kawai ya tafi haka kawai. Yanzu mutumin da yake da koran dukiya, yana da mako na dukiya, zai da dukiya ta tafi ba inda zai amfana ba, ba zai da dukiya sai tafi ba sai inda ya san cewa zai amfana, kuma yana kokarin kiyaye ta ba za ta tafi ayi asarar ta a banza a ballagazar da ita, dukiya ta ta tafiya, sai ta tafiya kawai babu amfani ba, a zai matsi hannunsa sosai. Wai wani yana kwatantawa ya ce ai ita dukiya, yana ba da wasiya a wasu ne, yana gaya musu ce ita dukiya, ya ce yadda ka san zuma haka take, ka san zuma a cikin sakarta kafin a tace, to ya ce yadda ka san zuma take a cikin saka, in ka rike ta haka a hannunka ba a buɗe hannun a sha haka, wai ita zuma ba a buɗe hannun a sha, a'a sai dai ka rike ta haka, wanda ya burtso ta nan sai ka tsallasa. Wato yana nuna cewa dukiya kar ai wasa da ita, rika tattali. To nan yana nuna mana cewa alama na zuciya wacce take mai nagarta mai kyawu shine an yakuna ashahu bi waqatihi, ya zamanto yana tsananin koro na lokacinsa, an yadhhaba da'ian, a ce lokacinsa ya tafi a tozarce, biya shine abinda zai lalace a banza, ba'i'a abinda ya lalace a banza, to yana da tsananin koro lokacin akan lokacinsa a ya tafi haka a banza bai amfana da shi ba, min ashaddin nasi shuhhan bi malihi, ya fi mutumin da yake da tsananin koro akan dukiyarsa, ma'ana shi koran da wannan da aka ce an ya kuna ashahu shi ne adatu tafdil din, wato koransa a lokacinsa akan ya tafi a banza ya fi tsananin koro akan mutumin da yake da tsananin koro akan dukiya. Wato duk yadda mutum zai ke da tsananin koro, zumbulu mai tsananin koro akan dukiya, to shi mai lafiyayyen zuciya shi koransa ya fi tsanani akan me? A kayan lokacinsa. Haka magabata sai kasance. Hasan al-Basri yana ambata cewa ya samu mutane sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi su sun fi tsananin koro akan lokacinsu ne sama da yadda ku a yanzu kuke koro akan dukiyarku. Abdullahi ibn al-Mubarak abin nan Hasan al-Basri tabi'i ne yake ga mu wanda suke nan asbahu tabi'in to ina kuma ga yanzu wannan lokacin namu kwata kwata ma ba ma ma koro akan lokacin mu gaskiya irin wannan karatun da muke zuwa mu yi wanda ya lazanci irin wannan yana zuwa to shine fa wanda yake wai mai amfani da lokacin mu wanda ya samu awa daya haka yaje shi yayin karatun alqur'ani kullum ko ya karanta izu daya ko da izu daya ne ko ya karanta izu biyu a kullun yana yin nawafil mu fa yanzu shine ake ga wai mai amfani da lokacin sa wanda zai yaje shi haka ya dan dauki darasi inda ake darasi yana bi ana bibiya sai ce a wannan ai ustaz akwai kokari duk inda ake darasi yana zuwa a yana amfana da lokacin sa ko ba haka bane to su kadan suke bayarwa a shagalin duniya da yawa suke bayarwa a ibada baya ana nufi ba sa zuwa kasuwa bane suna zuwa kasuwa har fatauci suna yi amma duk lokacin da suke tafiya za su je fatauci ibada suke yi ko da misali yaki aka je wajen jihadi wallahi sai su tsaya tsakiyar dare suna yin nafil nawafil Ammar ibn Yasir da shi da wani sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki da daddare sai ya ce musu to ku je ku tsaya ku mana gadi kar mutanen nan su mana shigen gaggawa ku je kan dutsen can ku tsaya yadda za ku iya tsinkayan wani sai suka tafi su biyu suka tsaya da kibiyoyin su da makaman su to dai daga ciki sai bacci ya kama shi sai ya ce ina so zan yi bacci kai ka mana gadi sai ya ce to zan yi mana gadi a haka yana gadin da daddaren sai ya kama nafila ko wani mutum shi kuma wanda an kashe masa mata dama ya ce sai ya kashe wasu daga cikin sahabban annabi sai ya lallabo sai ga waɗannan mutum biyun suna gadi ya san babu yadda za a yi ya wuce ba tare da sun gan shi ba sai ya tsaya ta nesa sai ya ɗana wanda ya ce sallah ɗin da kibiya sai harbe shi sai dai harbe shi da kibiyoyi guda biyu a hannunsa amma bai daina sallar ba shi wancan kuma sai gudu shi kafir sai da shi wannan mai bacci ya tashi sai ya ga jini a jikinsa da kibiya sai ce ya haka ya ce ai wani ne ya zo shi ya harbe ni da mun harbe biyu ya ce me yasa baka tada ni ba sai ce wallahi wata sura nake karantawa sura ta ɗebe min cewa ba na son katse ta sallah yake yi ba a jihadi suka tafi an harbe shi da kibiya amma karanta sura yake yi nishadin da yake ji a cikin ta yace ba ya san ya katse kai ko yanzu cin naka ma zai tsaya ka sallah ne ko ba haka bane ha to kaga za mu san yadda su suke da tsananin kulawa da lokacinsu ainihin da gaske suna kulawa da lokaci kuma dai aljannar da suke hare ita ce mu din ma muke hari Allah ka lallu min da rahmatka ka ba mu ikon kwatantawa to mutum da ya zamanto yana da koran lokacinsa safanin a yanzu zaka ga mutane sun bata awanni ba tare da sun fa'idanta da shi ba za a iya awanni a awa uku ana hira kawai ake yi kuma hiran na Allah kadai san abubuwan da aka faɗa za a iya awa uku ana kalle-kalle za a iya yin awa uku a stadium ana shewa ana ihu duk wanda zai iya yiwuwa amma minti goma ba za a iya yi a yi nafila ba bayan an yi da sallah to kaga wannan zuciya akwai jinya tare da ita akwai matsala to sai mun zamanto muna da tsananin koro na lokacinmu in sana'a kake a wajen sana'arka kafinta ne kana buge-bugen kusoshi rika yin tilawa in baka da tilawa dinga yin azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kana yi kana bubuga kusa kana halarto da girman ubangijin ko kana astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah wa tubu ilayhi kana kan mashin dinka zaka tafi wajen aiki kana astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah ka amfana da wannan lokacin sai bawa ya zamanto yana da tsananin kokari ya amfana da lokacin sa magabata wallahi sun yi amfani da lokacin su Allah ya ba mu ikon koyi da su wa min alamati sihhati yana daga cikin alama na lafiyar zuciya an yakuna idza dakhala fi salati mutun ya kasance a yayin da ya shiga sallah zahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya ya zamanto damuwarsa abinda zai dame shi wa ghammuhu da takaicin sa bid dunya game da duniya ya zamanto ya tafi alama ce na zuciyar tana da lafiya lokacin da ka shiga sallah sai ka ji damuwa da kake da ita ta tafi ka samu nishadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an siffanta shi kana idza hadabahu shay'an badara ila as-salah fa yaqul arhna biha ya bilal arhna biha ya bilal annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wani abu ya daga masa hankali ya dame shi daga lokacin sallah yayi gaugawa yake so ayi zuwa ga sallah yace hu tafadda mu da wannan takaicin ya bilal hu tafadda mu da sallan nan samana sallah ta hu tafadda mu ma'ana yi kiran sallah in ayi kiran sallah annabi ya shiga sai kuma a samu nutsuwa takaicin da ake ji yanzu ya tafi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace waju'ilat qurwatu aini fi sallah sanyen idanuna ne an sanya mun shi ne a cikin sallah kwanciyar hankali na kenan an samu shi ne a cikin sallah don haka yana daga cikin alama na lafiyar zuciya mutum ya dinga samun nishadi in yana sallah kar ya dinga jin sallah matsa masa akai waɗanda suke da ciwo a cikin zuciya su ne waɗanda sallah take musu nauyi wa innaha la kabiratan illa alal khashi'in tana da nauyi tana da wahala tana da wato takurawa sai dai ga waɗanda suke masu kankan da kai ga Allah su ne ba sa jin sallah na takura musu kuma ba sa jin wahala wajen aiwatar da ita wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu kuma shi ne wanda zai sami wato hucewar zuciyarsa shi ne wanda zai sami ni'imarsa a cikin sallah wa qurrata aynihi zai samu sanyin idanunsa wa surura qalbihi zuciyarsa za ta sami farin ciki wa min alamati sihhatihi yana daga cikin alama na lafiyar zuciya Allah ya fatara an dhikri rabbi kada mutum ya zamanto yayi fatara na ambaton ubangijinsa wa yake so fatara ta same shi ka san shi ba wuce shi fatara kawai rashin kuɗi ne fataratul mal to al fataratu shine rashin abu Allah ya aika manzon Allah ya ce ala fataratin min ar-rusuli lokacin da ake fataran manzanni an yi kusan shekara 600 ba a aiko wani ba tun daga annabi Isa ba a aiko wani annabi ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a aiko wani manzo ba to mutum ya zamanto baya fatara dangane da ambaton ubangijinsa ga nan azkar masu saukin fada kamar wanda muka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لا استغفار استغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه النبي كان يي wannan saudari yana zaune suna kirgawa annabi yana astaghfir Allah wa atubu ilayhi su kuma sahabbai suna kirgawa annabi bai sani ba sai su ji annabi sai ya guda dari a zaune kawai ana zaune to kaga mu ma sai mu saba da irin wannan kana zo mai makon kai ta saki me fa'ida kai ta tunanin abin da zai dugun zuma maka zuciya ban ga hikima ba wallahi ban ga hikima ba a mutumin da zai dinga kwakula kwakulan labarai kuma wanda ba zai iya magancewa ba idan an ce sanatoci da errors an ba su kuɗi kaza zuciyarsa ta saki bubbugawa eh yaji an ce an yi kaza a waje kaza nan ma ya saki tsaki da za a duba blood pressure sa kafin ya awa ɗayan leke-leken nasa, in aka sake dubawa after one hour sai a ga blood pressure ya hau. Ko ba haka ba, to dan Allah mai hikima a ciki, ka karanta abin da baka labarin da zai tada ma hankali, kuma kai baka isa magance shi ba. Ina ruwanka da wannan labarin? Ka bar labarin da ya shafe ka, dole zai zo kunnanka. Me zai ka lalmo shi? Kai awa ɗayan man kana zikirin Ubangiji. أستغفر الله وأتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أحزاني وذهاب همومي وغمومي. إذا كان إلو أن أذكر الله تعالى زي سنيامك تمانينا ضد أمود لتدانيك الله زي سما تمانينا زوجيا. ثم زي هنا كدنك إلو أن كاسا ملاداكم كاسا مسوى على بذكر الله تطمئن القلوب. أو أيان كي كي كان أذكر baka tada kanka hawan jini ba, baka samu labarin da zai saki dukun zuma ka ba, kuma sannan yanzu nutsuwa ma zuciyarka ta samu, kuma ka sallada a wajen Ubangiji ga daraja. To garo mu zamanto kada harshen mu ya dinga wato fatara, kar harshen yadda ba mu san aljihun mai fatara, to harshen mu kada ya fatara daga ambaton Allah, kullun ya zamanto yana cikin ambaton Allah a lokacin da ya halatta a aiwatar da haka. Wannan yana daga cikin alama na lafiyar zuciya. Allah yaftara an zikri rabbihi wala yas'ama min khidmatihi, kuma kada ya kosa daga hidima ma Ubangiji, ma'ana kada ya kosa wajen yin hidima ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kar ya kosa wala yu'annisa bi ghayrihi, kuma kada ya daiba kewa da wani ba Allah ba, ma'ana duk abin da ba na Allah ba kada daiba ma kewa. In zaka daiba kewa, daiba kewa da ambaton Allah, daiba kewa da shawararan Al-Qur'ani, daiba kewa da ibadar Allah, daiba kewa da abin da Allah ya umarni, daiba kewa da sada zumunci, umarnin Allah ne, daiba kewa da faɗan gaskiya, daiba kewa da duk abin da Allah ta'ala ya yadda da shi ya umarne, zan shi ne zai ɗebe makewa. Illa biman yadulluhu alayhi, karka ɗebe kewa da kowa cikin mutane ma sai wanda zai nusar da kai zuwa ga Allah ta'ala, ko wanda zai nusar da kai zuwa ga khidma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkiruhu bihi, kuma wanda zai tunatar da kai wannan ɗin, ma'ana kada ka ɗebe kewa. ولا يؤنس بغيره الا بما يدل الا بمن يدله عليه ويذكره به, karka daiba kewa da kowa wanda ba Allah ba, sai dai wanda zai nusar da kai zuwa ga al'amarin Allah, wanda kuma zai tunatar da kai al'amarin Allah din. Wa minha, yana daga ciki, an yakuna ihtimamuhu bi tafsihi al'amali أعظم منه بالعمل, yana daga cikin lafiyar zuciya ya zan abin da mutum ya himmantu da shi, wato ya zamanto abin da ya himmantu ya fi himmantuwa da kyautata aiki, himmantuwarsa da kyautata aiki ta zamanto أعظم منه بالعمل, shi ne tafi masa girma akan yin aikin. Wataƙila ba a gane wannan lafazin ba, an fahimce shi? Me ya ka fahimta a ciki? Mutum ya zamanto himmantuwarsa da kyautata aiki shi ta fi girci, ya fi girmama a kan himmantuwarsa da yin aikin. An gane? Me ya ke nufi kenan? Yawwa. Kar ka damu da yin aikin, ka damu tukunna da kyakkyawan niyya gabanin aiki. Kar kawai ka je ka yi aikin niyya ba ta kyautata ba, mutum ya ce ni ne zan yi, ni ne zan yi, kowa yana so shi zai yi, shi zai yi, walaƙila yana so ya yi ne don a gan shi, walaƙila yana so ya yi ne don a ce wane shi ne ya iya, wataƙila yana yi ne don saboda ya samu wani tagomashi ko wani relevance. to karka damu da haka abinda zaka fi damuwa shine shin aikin nan zan yi shi ne domin Allah shine abinda zaka ba wa muhimmanci a lokacin da kaga aiki ya zama eh zaka yi shi ne domin Allah tukunna sai kai amma karka damu da cewa sai ka aikata ko da niyyar sa bata kyautata ba ka fi damuwa da kyautata niyya din kafin aikin wato kaman ya fassara maka innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kuma a nuna maka ne cewa kyautata aiki tukunna ma'ana kyautata niyya tukunna kafin ka kyautata aiki domin aiki da yadda ka kyautata shi in niyyar sa bata kyautata ba ba shi da nagarta wanda zuciyarsa take da ciwo take da jinya shine yake hubbul zuhur yana son ya bayyana yana so a ganshi yana so shi ma a ce yayi yana so a ce shi ma ya iya yana so a ce ai ya fuwa ne to na hubbul zuhur amma wanda yake da kyakkyawar manufa to baya damuwa da wannan aikin ko me karancin sa ko bai bayyana ba in dai ubangiji ya shaida to shine damuwar sa an yakun ihtimamuhu bi tasfihi al-amal a'zamu minhu bil 'amal fa yahrusu 'ala al-ikhlas fihi to abisa wannan sai zan yana kwadayin ya kyautata niyyar sa a cikin aikin da zai wan nasihati kuma zai zaman to yana da kwadayin yayi aikin yadda Allah yake shine an-nasihatu lillahi ko an-nasihatu ila Allah wa li rasuli wal mutaba'a kuma zai iya bakin kokarin sa ya kwadaici aikin nasa ya zamanto yayi shi ne alal mutaba'a ka san ba aiki da zai kyautata ya mun ji a baya sai an samu abubuwa guda biyu na al-ikhlas wal mutaba'a sai mutum ya tsarkake niyya kuma sai yayi aikin kamar yadda manzon Allah ya koyar duk tsarkin niyyar mutum duk yadda mutum ya kai da kyakkyawan niyya akan maulidi in dai ba annabi ne yake maulidi addini bane to ba shi da lada yayi shishigima a annabi da yadda mutum ya kai da kyakkyawan niyyar sa kan wani zikiri amma ba a samu mutaba'a ba annabi ne yace ai ba to ba shi lada akai to da haka shi kullun yana so abin da ya himmantu akai ya kyautata niyya din ya kyautata aikin aikin ya zamanto ya samu kyakkyawan niyya kuma ya san yayi shi ne alan nasiha wal mutaba'a wal ihsan ya zan yayi shi a bisa kyautatawa yana yi tamkar Allah na ganin sa shine al-ihsan wato an-nasiha kaga al-ikhlas tsarkake niyya wan nasiha ya zamanto mutum yayi shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni wal mutaba'a yayi shi kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar wal ihsan yayi shi tamkar Allah yana ganin sa ومشينا الإحسان فأخبروني عن الإحسان شكرا حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم باشي الأبار يتي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واتو الإحسان شيني أن تعبد الله كأنك تراه وانت قارن بياني لي النبي وشينا الإحسان ما دام متن يا سنجة كوتة ورأيكي شيني مهمي سما دين أيكي to insha Allah kwadayin sa zai zamanto akan waɗannan ababe guda hudu tsarkake niyya an-nasiha asama al-mutaba'a asama al-ihsan wa yashhadu ma'a zalika mannata Allah alayhi fihi kuma tare da haka yana aikin yana tare da shaidar makansa ni'imar da Allah ya masa Allah ya mun ni'ima Allah ya mun kaza Allah ya shirar da ni musulunci Allah ya yi ni mutum in Allah ya ga dama yayi mutum kada ya zai ko yayi mutum akuya ba wanda zai tuhumi Allah ita ma akuyar haka kawai ta ga kanta a matsayin akuya ko kai kuma ka kanka a matsayin mutum to Allah ya maka ni'ima kuma yace wa laqad karramna bani adama mun ba wa dan adam daraja don haka mutum yana bauta ma Allah din ba wai yana ga yana ma Allah alfarma ba a yana bauta wa Allah tare da tunanin cewa ni'imomin da Allah ya masa falatu addu wa la tuhsa ba za su kidayu ba وتقصيره في حق الله كما ينا شيدر مكان فجزا واسا التقصير جزاوا جزاوا في حق الله وجن cika hakokin Allah wane ne a cikin mu yake cika ma Allah hakkin sa ai ba wanda yake cika wa Allah hakkin sa na bauta to kowa kullum minna muqsirun fi janbi Allah kowa ya gaba wajen cika ma Allah hakki shi yasa kake roƙon Allah ta'ala ya karba maka aiki idan kai aikin sai kace Allah ka amsa min aiki kana ta roƙon Allah ya amsa mutun nawa ne suke ibada suna roƙon Allah ya karba musu rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna wa yake bibiyan sallolin da yayin na abin nan na farun lama awuni misali idan yazo wutirin sa addu'o'in da zai a cikin wutirin dan ga cewa Allah ka karba min ibadar da nayi a cikin wannan wuni Allah ka karba min Allah kada ka sa sallolin da nayi su tafi a banza Allah kada ka sanya ayyukan alkhairu da nayi su tafi a banza wa yake tunawa irin waɗannan to kaga abu ne da ake so a dinga yi saboda kowa ya gaza wannan idan mutum ya samu haka alama ce na cewa zuciya insha Allah ta'ala tana da lafiya to an yi mana bayani dangane da nau'o'in zukanta zuciya sun kasu kashi nawa kashi uku akwai alqalbu sahih ita ce yanzu a ƙarshe ake bayanin ta sannan akwai alqalbu marid wanda take da jinya akwai nau'in imani a ciki kuma akwai fisga sannan kuma akwai alkalbul mayyit matacciyar zuciya wanda haske baya shiga cikin ta to malai yace asbabu maradil qalbi menene yake kawowa kan zukata ma su yi jinyan ne ai ko na bi yana da sababi ko wato a lokacin da mutum ya san dalilin matsala to ai ya samu rabin maganinta matsala ne ta faru amma baka san ta ina ta faru ba ai baka san makamar ta ba ya zaka magance baka sani ba amma a lokacin da matsala ta faru sai ka san me ya sabbaba ta ta ina ta fito ka samu rabin magani malai yace wal fitatu allati turabu ala alqulubi hiya asbabu maradiha fituntunu da ake bujiro mazukata suke sabbaba mata jinya wa hiya fitanu shahawat wa shubuhat fitunonin nan kuma ta kusurwa biyu suke zuwa ko dai ta kusurwa sha'awa abinda rai yake so sai yabi ba zai iya daurewa ba idan yana son kaza sai kasa daurewa idan yana sha'awar kaza sai shirwa ta ce kar abin nan din ma'ana za a yi shi kuma ran yana son wannan din to in ba ita ba wannan sha'awa sai ta sabbaba ma zuciya jinya me jinyar zuciyar za ta karkata zuwa ga sha'awar ta ta samu jinya ko kuma shubuha abinda zai rikice mata ba sha'awa ba ne abu ne ya rikice ka kasa fayyacewa ka kasa fai a mutum ya kasa fayyace tsakanin zare da abawa gabas ne kan nan ko kunan nan ne gabas shi gabas yake nema amma sai kasa ganewa nan ne gabas ne kan ko nan ne gabas ya kake gani sai ya bulayin da ba shi ne ba musamman can yayi kama da nan nan yayi kama da nan ko kuma ko wasu abubuwa da suka bautar da shi sai suka nuna masa ai kaman nan ne gabas alhali ba nan ne gabas ba nan ne gabas shi buha kenan abu mai rikitarwa to shikenan mutum sai ya gamsu cewa nan ne gabas in ya gamsu kuma nan ne gabas ba zai ban nan din ba dan yanzu ya gamsu nan ne gabas bisa ga abin da aka nuna masa alhali ba nan ne gabas ba kaga zuciya ta samu jinya ko bata samu ba to sai a kasa ganewa tsakanin imani da kafirci, sai a kasa ganewa tsakanin bin manzon Allah da bid'a, sai a kasa ganewa tsakanin shari'a da kuma bin san zuciya saboda shubha. A bisa wannan ne za ga wasu kankame waɗansu nau'o'in ibada, yin su suke kuma tsakani da Allah, lada suke nema wallahi, lada suke nema har da Allah, kuma ba su niyyar saba wa Allah ba. Amma me yasa suke tamassuki da wannan abin? Saboda shubha, an ɗora su akan shubha, sai suka kama abin suka kankame masa, to sai ya sabbaba masa jinya a cikin zukata. Shi yasa yace fal'ula tujibu fasad al-qasd wal-irada, na farkon nan yana tabbatar wa mutum lalacewar nufinsa. Al-qasd wal-irada duka abu ɗaya ne, shahawat ita ce take ɓarnata wa mutum manufa, manufarsa sai ta zamta ɓaci. Shahawat, mutum ne yana da sha'awar ɗaukaka, yana da sha'awar burgewa. Shari'a kuma sai ta ce kada ku yi riya, idan za a yi ibada a yi ta domin Allah, shi kuma yana sha'awan a yabe shi, to don haka sai ya aiwatar da abu da nufin me? Da nufin a yabe shi, saboda shi hakan yake sha'awa, in ba a yabe shi ba zai ji daɗi ba, to sai ya yi ibada don a yabe shi. Manufarsa ta ɓaci ko bata ɓaci ba? Kaga ash-shahawat ta kawo fasadul qasd wal irada. Wa thaniya, ta biyun kuma tujibu fasadul ilmi wal i'tiqad, tana tabbatar wa mutum lalacewan ilimi, tana tabbatar wa mutum lalacewan kudiri. Mutum ne yanzu saboda shubha sai aka zo sai aka bashi waɗansu azkar, sai aka ce waɗannan idan kai za a samu lada ka ba, an same su daga wajen shehuwa ne da shehuwa ne da shehuwa ne, su kuma jikanin annabi ne. Shi kuma saboda ƙaunar da yake wa annabi da girman shehuwa ne, sai ya riƙa sai ya ci gaba da yin waɗannan. Shin yanzu ya samu ilimi daga tushe? Bai samu ilimi daga tushe ba, domin za ka gaba shi da isnadi zuwa ga annabi, ƙagawa ake aka bashi. Kuma sai aka nuna masa cewa wannan abin zai kai ka zuwa ga wani manzila daban, ya samu lalacewar i'tiqadi ko bai samu ba, kudurin da ke zuciyarsa ya lalace, ya samu jinya. To don haka ita shubha tana kawo fasadul ilmi wal i'tiqad, shi ya saka mutum sai ya rike abu ya zama aljahilul murakkabu. Domin ka san mutane ya nau'i hudu ne, akwai wanda yake ya sani, wanda yake ya sani kuma ya san ya sani, alladhi ya'lamu wa ya'lamu, ko alladhi yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uhu, ya sani kuma ya san ya sani din, dan haka aiki da sani zai yi, to aka ce wannan masani ne, ku bi shi. Akwai wanda yake kuma alladhi yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa na'imun fa aiqidhuhu, akwai wanda ya sani amma shi bai san cewa shi yana da ilimi ba, to aka ce wannan bacci yake, ku fadakar da ku farkar da shi dan ya fahimci matsayinsa. Sannan akwai wanda yake shi kuma alladhi la yadri wa yadri annahu la yadri fa huwa mustarshidun fa arshiduhu, wanda shi bai sani ba kuma ya san fa cewa bai sanin ba, to wannan yana neman shirya ne, ku shiryar da shi zai karba dan ya yadda bai sani ba, to nan hudun shi yafi matsala, shi ne yake da matsala. Alladhi la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun fatrukuhu, wanda shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba, to wannan jahili ne, ku rabu da shi, kar ma kai jayayya da shi, to shine aljahalul murakkab kenan. الجهل المركب حتى نعم ابو الغزالي كاو سكين يا علوم الدين تو ده هكا شي كاغا wannan shubha tana kawo fasadul ilmi wal i'tiqad shi yasa ka sai a dauko wadansu abubuwa da ba su da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da dalili sai a bawo mutum shikenan sai ya rike a matsayin ilmi yana ganin kansa ya sani alhali bai sani ba yana ganin kansa yana rike da wata falala alhali ba ta tushe kuma duk yadda zaka ga ya masa cewa wannan din ba dalili ba dan bai yadda ba bai san shi bai yadda kan cewa bai sani ba shi akan ya sani yake to shi saka shubha tana da matsala waɗannan ababe guda biyu sune manyan ababen da suke sabbaba wa mutane amradul qulub ko maradul qalbi الشهوات والشبهات لزمت يا ان شاء الله ناغ لوكاشين يا قراتو wannan hadisin na Hudzaifa ibn al-Yaman in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu wani mako sai mu tashi an kansa bi idhnillah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskura ko muna roƙon Allah ya fe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم